Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To bayan kwashe shekaru yana kalubalantar yakin da Amurka ke gudanarwa a Afghanistan da kiransa asara, shugaba Donald Trump ya yi bayani a jiya Litinin akan dalilin da ya sa ya canja ra'ayinsa. A yau Talata ne wasu mutane guda hudu da ake zargin suna da alaka da mummunan harin da aka kai da mota a Barcelona za su bayyana a kotu. Wata cibiya mai nazarin yakin kasar Iraq ta faɗa a yau Talata cewa mutane fararen hula fiye da 100 aka halaka a cikin har-haren da jiragen saman yaki suka kai a jiya.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da shirin da za a kwarmata mata bayanai akan masu fataucin mutane. Bayan haka za ku ji rahotanni akan yadda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari daga jihar Lagos da kuma jihar Gombe. Za kuma ku ji cewa shugaban hukumar zartarwa kungiyar ECOWAS ya gana da shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Isuhu akan abin da zai kawo tsaiko a shirin fidda kuɗaɗen bai ɗaya da kungiyar ke yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. A bayan kwashe shekaru yana kalubalantar yakin da Amurka ke gudanarwa a Afghanistan da kiransa asara, shugaba Donald Trump ya yi bayani a jiya Litinin akan dalilin da ya sa ya canja ra'ayinsa. Yanzu ya lamunta cewa ficewa daga Afghanistan din ba zai haifar wa Amurka da mai ido ba. A wani jawabin da ya gabatar a yammacin na jiya Litinin daga wani barikin sojojin da ke kusa da Washington, Trump ya yi bayani ba tare da cikakken ƙarin haske ba akan yadda za a fuskanci halin da ake ciki lokaci-lokaci. Ya ce zai fayyace yadda al'amura za su gudana, kuma ya ce Amurka ba za ta sake yin amfani da sojoji ta wajen kafa demokradiyya ko kuma sake gina wata ƙasa ba da ƙimarta. Shugaban ya ce burin Amurka shine wargaza ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu barazana da Amurka da kuma tabbatar da ganin ba za su samu makamin nukiliya ba. Shugaban ya ba da izinin ƙara yawan dakarun sojojin Amurka zuwa 4,000 a Afghanistan, kamar yadda wata majiya ta faɗa a bisa sharaɗin ba za a bayyana sunanta ba. Yanzu haka dai Amurka na da jimillar sojoji guda 8,400 ne a can Afghanistan. A yau Talata kuma wasu mutane guda hudu da ake zargin suna da alaka da mummunan harin da aka kai da mota a Barcelona za su bayyana a kotu kwana ɗaya bayan 'yan sanda sun harba wani mutum har lahira da suke ce direban motar da aka kai harin ne. Jami'ai sun ce mutane 12 ne da ke cikin wata kungiyar ta'addanci suka kai harin, kuma 8 daga cikinsu ana jin ko dai sun mutu sakamakon harbinsu da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewar da ta rutsa da su a cikin wurin da suke haɗa nakiyoyinsu. A zo ƙarshen farautar mutum na ƙarshe da ya rage mai suna Yunus Abu Yaqub a jiya Litinin a wani ƙauye mai nisan kilomita 45 daga yammacin Barcelona. Jami'ai sun ce 'yan sanda sun harbe shi kuma sun kashe shi bayan sun same shi ɗaure da wani silke da ya kama da bam a ƙugunsa, wanda daga baya suka gano cewa a shi ma jabu ne. Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Wata cibiya mai nazarin yakin kasar Iraq ta faɗa a yau Talata cewa mutane fararen hula fiye da guda 100 aka halaka a cikin har-haren da jiragen saman yakin da Amurka ke wa jagoranci suka kai akan garin Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Cibiyar mai suna Observatory mai ikirarin kare haƙoƙin mutanen Siriya ta ce ko a jiya Litinin kaɗai mutane 42 da suka haɗa da yara ƙanana guda 19 aka kashe a cikin farmakin da waɗannan jiragen suka kai kan wasu manyan gine-gine da ke garin inda aka ajiye iyalai. wannan jimillar ta mutanen da aka kashe ita ce jimillar mutane mafi yawa da aka taba halakawa a cikin rana daya tun daga lokacin da kungiyoyin mayakan kurdawa da larabawa masu goyen bayan sojin Syria suka soma yankurin yaki da mayakan ISIS dake cikin garin a cewar cibiyar ta observatory. Komandan tawagar jiragen yakin na sojojin ruwan Amurka Admiral Scott Swift ya fada a yau Talata cewa masu ninkaya sun gano sassan jikunan wasu daga cikin sojojin da suka halaka a cikin jirgin ruwan nan na Amurka mai suna USS John McCain, jirgin ruwan Amurka na biyu da ya ci karo da wasu jirage a karo na biyu cikin watanni biyu da suka gabata. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Singapore, komandan ya ce har ila yau suna kokarin tantance wata gawa da sojojin ruwan Malaysia suka gano domin ganin ko yana daya daga cikin sojojin ruwan Amurka guda 10 da suka bata sakamakon hatsarin jirgin ruwan na USS John McCain, yayin da ake ci gaba da neman sauran sojojin da suka salwanta a sanadin hadarin. Hukumar sojin ruwan Amurka ta yi alƙawarin ci gaba da daukan ingantattun matakai na gano abin da ya jawo karan da jirgin ruwan sojan yayi da wani jibgegen jirgin ruwan jigilar kaya a kusa da mashigan Malakka wanda ku yayi sanadiyar lalacewar jirgin ruwan. A sakamakon hadarin da hukumar sojin ruwan Amurka ta bada umarnin dakatar da ayyukan tawagar sojojin ruwa nan take. Matan kasar India na can suna ta tsallan murna da jinjinawa wata kotu da ta yanke wani hukunci dake cewa al'adan nan ta sakin matan aure a cikin hanzarin yanzu ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar da ma ka'idojin shi kansa addinin Islama. Wannan hukuncin ya kawo ƙarshen ɗabi'an nan da aka dade ana amfani da ita a kasar India da ake kira talak uku uku, inda mutum zai ce talak 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 shikenan ya gama sakin matarsa. Alƙalai daga manyan addinai da dama na India da suka hada da na Hindu, Krista, Musulmi da kuma Sikh da sauransu su ne suka zauna suka yanke wannan hukunci a yau Talata. Alƙalan sun yi kira akan gwamnatin India da ta fito da wata sabuwar dokar kashe aure da za ta mai gurbin wannan ta talak.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC daga Nazir Ahmed Hausawa. Duba da yadda ake samun karuwar masu fataucin mutane, gwamnatin Najeriya ta bullo da shirin kwarmata mata bayanai kan masu aikata wannan laifin da kuma ba da tukuici ga duk wanda ya bata bayanan. Bayan haka za a kwace duk dukiyar da aka samu ta hanyar fataucin mutane. Amma ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada game da kwace dukiyar? Za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aika mana daga birnin tarayya Abuja.
Na nemi karin bayani daga kakakin hukumar yaki da fataucin mutane ta Najeriya wato NAPTIN, Mr. Josiah Emerald, ko menene makasudin bullo da shirin kurmata hukumar tasu bayanai dangane da masu fataucin mutane a Najeriya?
Many people find it difficult to report cases of human trafficking just like other crimes.
Mutane da yawa ba sa iya kai rahoton fataucin mutane kamar yadda ake na sauran laifuka. Kuma hakan na takaita mana samun isasshen rahotannin irin wannan aika-aika da ake tafkawa a kasan nan. Yau bayan nazarin kurmata bayanai a bangaren cin hanci da almundahana a bangaren tattalin arziki na samun nasara sosai. Wannan ya zaburar da wannan hukuma tamu ta nemi gwamnatin tarayya ta aiwatar da irin wannan manufa na kurmata bayanai a bangaren masu fataucin mutane. Min hakan zai karfafa 'yan Najeriya damar kurmata mana bayanai don mu kuma mu samu damar tunkarar wannan kalubale gadan-gadan.
And then be able to deal with cases of human trafficking headlong.
Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce wannan mataki zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar fatocin mutane a Najeriya.
Wato musamman ma a waɗansu jihohi na kudancin ƙasar nan irin su Jihar Edo, wannan matsala ta yi kauri kwarai da gaske ta yadda akan kwashi 'ya'ya mata a riƙa fita da su ƙasashen waje suna ana tilasta musu suna karuwanci. Saboda haka idan gwamnati ta fito da wannan mataki wanda zai riƙa ba wa mutane dama su riƙa kwarmata labari, ni ina ga zai taimaka kwarai da gaske.
Na tambayi Mr. Josiah Emerald, duba da yadda gwamnati ke dan bada abin ihsani ga wanda ya tsegunta mata bayani kan almundahana, ko su ma hukumar NAPTIN za ke bada na goro ga wanda duk ya kawo musu irin wannan tsegumi?
Right now the agency is working out modalities to a reward that can be given to people.
A halin yanzu dai hukumar na aikin tsara yadda za ta ke bada tukuici ga duk wanda ya kurmata mata bayani. Ba kuma muna magana ne kawai kan fataucin mutane ba, amma batu ne da ya kunshi kurmata bayanai akan hatta dukiya da kadarorin masu fataucin mutanen da za mu garzaya kotu ta ba mu damar kwace irin wannan dukiya da kuma kaddarori.
And then be able to confiscate them and take them to court for forfeiture.
To sai dai kuma lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun ce wannan kuduri na hukumar Tanaptin ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kamar yadda barista Yakubu Sale Bawa ke shaida min.
Bisa gaggafiya a zahiri wanda muka sani in dai ba wata sabuwar doka da aka canza ba, ba su da hurumin da za a ce idan sun kama wani yana wannan aikata irin wannan laifi ko aikin a ce za a kwaci kaddarorinsa. Abinda doka ta ce shine a gurfanar da shi gaban kuliya. Idan aka same shi da laifin an tabbatar da ta a hukunta shi bisa ga yanda doka ta tanada.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Malam Hassan Maina Kaina. Har yanzu ɗan Najeriya na ci gaba da maida martani game da jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan komawarsa gida daga jinya. A yayin da wasu ke ganin jawabin bai kunshi komai ba, wasu kuwa na ganin akwai abin dubawa. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya ji ta bakin wasu 'yan jihar Lagos.
Kodayake shugaba Muhammadu Buhari a jawabin nasa ya taɓo batun tsaro wanda ake ganin ya fi baiwa fifiko kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, sai dai wasu masu sharhin suna ganin akwai buƙatar da a ce jawabin na shugaban ƙasar ya ɗauki dogon lokaci domin taɓo batutuwa da dama da ke ci gaba da ciwa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya. Ga dai abin da wani mazaunin Lagos ke cewa game da jawabin na shugaba Buhari.
Muna masa fatan alkhairi, Allah ya ƙara masa lafiya. Amma kuma bayanin da ba shugaban kasa yi gaskiya ya mana kaɗan mu 'yan Najeriya, saboda mu muna nan zaune muna ganin matsaloli irin kamar na tattalin arziki, tsadar kayayyaki, da kuma su 'yan Boko Haram da kuma su 'yan Biafra. Bayanin dai yayi kaɗan gaskiya.
To kamar su Biafran yana cewa kasa ɗaya al'umma ɗaya ne za a ci gaba da zama, me kake gani?
Gaskiya 'yan Biafran nan halalla ba su aiki, kamata a fito a nuna musu mu ma mutane ne, ba su kaɗai ne mutane ba. Mu yanzu na goyon bayan mu a raba Najeriya nan, saboda me ya amfani zaman tare? Mace ce ta ce ba ta san ka, kuma yake ce dole sai ka da ita mai za ka kare da shi kawai a rabu, don gaskiya shi ne mafita kawai.
Shi ma a ɓangaren sa wannan malami ya ce wa yayi.
I read the speech and I made some good points from it, in the sense that this our president is making some good points on the matter of dividing the country, that people think that would be the solution. I think they need to sit these people agitating for division of the country.
Wannan malami ya ce na karanta jawabin na shugaban kasa, kuma a matsayinsa na shugaban kasa, don haka ina ganin jawabin yayi daidai, kuma ya tabo muhimmin batu da ke neman raba kan kasar nan. Ina ganin kamata yayi a dore kasa daya al'umma daya kamar da he jawabi. Ni har yanzu ina fatan ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ne kawai zai iya ceto kasar nan daga halin da muke ciki, domin kuwa mulkin sa tafi mulkin da ta gabata a can baya.
Because most Nigerians will believe in him.
Yanzu dai a yanda masu sharhi ke ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da jawabin na shugaban kasa, 'yan Najeriya da dama sun zare ido su ga irin matakin da shugaban kasan zai dauka na katta kwana domin fuskantar matsalolin da ke ci gaba da ciwa Najeriya tuwo a ƙwarya, wanda yanzu za a iya cewa bayan na Boko Haram mata matsalar da 'yan Najeriya ke damuwa da ita ce na 'yan Araban kasar Biafra. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Madalla daga jihar Gombe kuma ga rahoton da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana akan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari a wani taron matasa da aka yi a can.
Nasura Ashiru Sharif shine jagoranci taron da aka gudanar a jihar Gombe.
Bayan mun yabi matsayin da gwamnati tare ta dauka kan cewar ta yi doka ta daina hakuri da maganganu da ake na batanci ga mutane, muka ce to bai kamata ya tsaya nan ba, kamata a ce doka aka yi a kasar mu ta hannun irin waɗannan maganganun. To da farko dai duk abin da shugaba Buhari ya faɗa abin da yake bisa tsari, shine shugaban ƙasar Najeriya, kuma shine wanda ya kamata ya kiyaye kundin tsarin mulkin Najeriya sama da kowa. To shi kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce duk mutumin da yake ɗan Najeriya yana da ikon ya je ya zauna duk inda yake so a Najeriya, abin da yake so.
To madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad a shirinmu na daren yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan jawabin shugaba Muhammadu Buhari musamman akan haɗin kan ƙasa. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Kungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ta fara tunanin shirya wani taron shugabanni domin sake nazari akan maganar fidda kuɗaɗen bai ɗaya domin 'yan yankin bayan da aka gano cewa wannan ƙudurin ba zai cika ba a shekarar 2020 sakamakon matsalar koma bayan tattalin arziki da ta shafi wasu ƙasashen da ke yankin. Wakilin murya Amurka a Yamma Islamu Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
L'analyse des critères de convergence et de stabilité montre qu'en 2020, on pourra pas aller à la monnaie unique.
Shugaban hukumar zattarwar kungiyar ECOWAS Marcel Alain Souza a ganawarsa da Manuel Mara Barre ya bayyana cewa ya zo Niger ne don ya ga wa shugaba Isu Muhammadu cewa halin karyar tattalin arzikin da ake fuskanta a Nigeria da Ghana ya kawo cikas ga shirin fito da kudaden bai daya wato ECO wanda kasashen sai da yawo suka kuduri aniyar soma hada-hada da su a shekarar 2020. Masanin tattalin arziki bugo da kare jami'in fafutuka Nuhu Muhammadu Arsuka na cewa
Faransa ba za ta bari ba da lalama wannan abun a yi shi. An jima ai ana cewa tun 2004 aka ce za a yi kudi ko ana sai da yawo ko. Yanzu yau 2004 da ke nawa kenan. Kenan wannan duk lokacin da aka tahi za su gani akwai wani cikas wanda za su kirkirowa wanda ga sa su sa a hana. A danne yau Faransa commission da take samu albarka da take samu a ƙasa 15 na Afrika wanda take reno wanda take ita ke buga musu kuɗi tana kai musu
domin sake tantauna wannan magana. Shugaban hukumar zattarwar sai da yawo ya shawarci shugabannin kungiyar su kira wani taro domin duba yiwuwar fito da kuɗaɗen na bai ɗaya nan da wasu shekaru 7 zuwa 10 da ke tafe, matakin da masanin doka Larwana Abdulrahman yace zai ba kasashen Afirka ta tsakiya damar shiga gaban takwarorinsu na yammacin wannan nafiya.
Su haɗin gwiwa kasashen tunda su bisa ga alkawalin da suka ɗauka nan da shekara 2 zuwa 3 suna tsammanin za su hiddo wa'annan kuɗin. Idan an ce yau sai shekara 10 ni ina tsammanin abun zai yi tsawo kwarai. Ya kamata a ce mu ma mun yi wannan yunkurin ko ba mu ƙare ba cikin shekara 3 a ce cikin shekara 4 ko 5 mun ƙare. Dan saboda kundin tsarin mulkin ƙasa da kanshi ne yace ƙasa gwamnati ita take tsaye da kudadanta.
Sakamakon lura da wasu dalilan da ke da nasaba da siyasar dan gida da mai gida, masana na cewa wannan guri na fito da kudaden ECOWAS ba zai cika ba sai fa idan an tsinke wata igiyar da suke ganin tana mai da hannun agogo baya.
Kamar yanzu nan cikin yankin Afirka ta Yamma musamman a Iyomuwa akwai waɗansu ƙasashe wanda adda shugabanni wanda suke da dababiya kafahu wanda Faransa take jin su. Kamar yanzu in ka dauki shugaban Cote d'Ivoire da shugaban Senegal da kuma ma shugaban mu namu nan ga to duk ire-iren su waɗannan suna cikin wanda in ko suna son su yi kura sai ai musu kashedi sai kuma su jara baya.
Halin taciba da yunkurin fito da kudaden kasashen Afirka ta Yamma ya shiga saboda dalilan da ake dangantawa da matsin tattalin arzikin da ake fama da shi a Ghana da Najeriya na zuwa ne a wani lokacin da kasar Mauritania ta buƙaci a bata damar shiga sahun kasashen sai da yawo. A yayin da tuni kungiyar ta kama hanyar amincewa Morocco akan irin wannan bukata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamma a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mummuni Barma. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria, Professor MK Uthman. Ganin yadda matsalar sauyin yanayi ta addabi duniya baki ɗaya ba ma Afirka kaɗai ba, yasa na tambayi Farfesa ko me cibiyar sa ke yi don tunkarar wannan matsala, ga abin da ya ce mu.
To alhamdulillah, wannan wani abu ne wanda yake ya shafi kowa kuma ya shafi mu ko dole mun tashi tsaye. Kaga dai musamman wannan aiki na canjin yanayi wani abu ne wanda yake zahir ne ba wai jita-jita bane ba. domin mutane kansu sai za su gani a da ana samun ruwa da yawa nan wannan amma kuma ga wannan shekaru ba a samu ga kuma ambaliya wani lokaci ta kazo to wannan abu ne wanda yake ya ba wai ɗan Najeriya kadai ba da duniya ne gabaki daya amma abin da za a yi mutane shine idan abin ya taso me za a yi misali kaga yanzu dole a samu cimaka da zamanto in za a samu fari ne to dole a samu cimaka da za ta iya jure fari ta zamanto kuma ta yi kaga akwai wannan magana sannan akwai kuma yanda za a yi bayani nan gaba a ce za a samu kala domin mutane su shirya a misali kaga a bana ma ana magana fari da za a samu mun yi magana da shi director general na NAMET wanda kuma ka aika yan radio dinmu na nan nan cibiyarmu suka je suka dauko bayani suka zo suka sa a cikin gidan radio wanda cewar idan za a samu magana fari ga abin da ya kamata a yi da sauransu haka to waɗannan dai dabaru ne kuma kowane dabaru a ina ne domin in ka lura ita Najeriya ta na da wani irin albarkar ruwa daga inda yake wato ma'auni 400 zuwa ma'auni 4000 na millimeter a shekara ɗaya to kaga ashe ba kowace ƙasa ke da wannan albarkar ba to kaga wannan dole kowane waje akwai irin abinda shi sa ya zamanto akwai abubuwan da ke shuka daban-daban daga nan daga arewa zuwa kudu domin akwai wanda ke san ruwa da yawa akwai wanda bai san ruwa da yawa to yanzu su cibiyoyi suna nan suna ta kokarin binciken wato wace irin ce makaci ba su neman ruwa da yawa misali abin da ake kira masara drought tolerance kaga akwai ita IR ta hito da waɗannan irin masara din wanda kaga wajajen mu can wajen Mani can wajen su Daura ba a shuka masara amma a yanzu kaga ana shuka masara saboda irin wannan masara ce wanda za su iya daure rishin ruwa mai yawa to kaga dama su masana sukan yi kokari su diba su gani idan yanayi ya canza wani abu ne zai iya tafiya da yanayi domin a samu albarka to mu kuma aikin mu ne mu ga zamanto in mun ga wannan dabara mu yada ta domin mu fahimtar da mutane domin su ji sai irin wannan abuwa
To, Farfesa, wannan gwamnati mai ci yanzu ta fitar da tsare-tsare da shirye-shirye don jan hankulan mutane da su koma gona. Me cibiyar ka ke yi don taimaka wannan yunkuri?
To, alhamdulillahi, wannan magana ta yi daidai wa daida kuma ta yi rafin ciki da ita domin cikin hoɓɓasan da gwamnati ke yi inda za ka yi tana akwai maganar ɗaukan ma'aikata na aiki na Empower Agro, wanda ita wannan. Gwamnati tana son ta dauki mutum 100,000 to a shekarar da ta shuɗe an dauki mutum 30,000 to ita cibiyar mu ta wannan bincike da watsa dabarun noma mu ne muka horar da mutanen nan 30,000 ta hanyar muka horar da mutanen wato ko horarwar masu horarwa shine TOT ka horar da wanda zai je horar kuma mu ne muka fito da littafin da su waɗanda aka horar za su yi amfani da shi a gonakai wannan littafi ya yi shafe shi ya kai wajen 300 da wani abu babu dukkan maganganun yanda za a yi harkar noma ne to kaga wannan mutanen nan na 30,000 din da yake an riga an duka zama suna cikin jihohi kuma dukkan suna cikin ƙananan hukumomi to kaga za su zamanto su ne malaman gona da za su taimaka ma manoma to kaga wannan ɗaya kenan na biyu in za ka lura bana Allah ya sa akwai taki fin bara kaga wani hoɓɓasa ne wanda ya zamanto bana dugure neman taki ya samu taki kuma dama taki na ɗaya daga cikin abin da ke bunƙasa noma to ashe kaga wannan wani abu ne wanda yake ya kawo ci gaban noma sannan na uku bana za ka ga mutane da yawa an koma gona saboda ya zamanto bara Allah ya sa hatsi ya yi albarka wanda manoma da yawa sun amfana har yawanci za ga cewar ai mana masu zuwa aikin hajji ma manoma ne to kaga wannan ya ƙara sa mutane sun zage damtsi domin su koma gona to wannan abu ya zama albarka kuma muna fatan a wannan shekara abincin da za a samu zai fi na bara
Farfesa MK Usman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tattaunawar mu da shi a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan Washington DC Masu sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda zamu kawo mu ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa mata farko ta fito daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar mu da talaka reshen jihar Filato da Balan Vice Dreamer Tanka Jos, wanda suke cewa hakika mu talakawan Najeriya mun yi matuƙar farin ciki da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya jiya dangane da yadda za a ci gaba da tafiyar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. Da fatan Allah ya ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya, amin. Sai kuma saƙon Ibrahim Musa Kirfi, wanda shi kuke cewa ni a ganina ya dace baya ga abin da shugaba Muhammadu Buhari ya magana a kai na masu tada ƙayar bayan yankin Niger Delta da ƴan ta'adda. Ya kamata a ce shugaban yayi jawabi ne akan matsatsi da wahalar rayuwa da ƴan Najeriya ke ciki da kuma yadda zai magance matsalar. To masu fafutukar kafawa Biafra, ku mayar da wukarku ku bi, ku zo a haɗa kai domin ciyar da Najeriya gaba. Sako daga Aminu Dan Kaduna Amanawa da Larwanu Sa'i daga Yari. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir jihar Yobe Najeriya, wanda shi kuma ke cewa salam VOA Hausa. A gaskiya mun gamsu da jawabin shugaba Muhammadu Buhari da yayi wa ƴan Najeriya, sai dai yayi tuya ne ya manta da albasa domin bai taɓo tsadar rayuwa da talakan Najeriya ke ciki ba. Salam sashen Hausa na murya Amurka. Kasashen da ke fuskantar ambaliyar ruwa, da fatan za ku tashi haikan sosai wajen yin rigakafin ambaliyar, duba da irin illolin da ambaliyar ke haifarwa. Su kuma jama'a su daina toshe hanyoyin ruwan ta hanyar gine-gine ko kuma zubar da shara a hanyoyin ruwa. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. To shugaban kasa ta Najeriya Muhammadu Buhari, muna maka fatan alkhairi tare da fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara maka ingantaccen lafiya domin ka dora daga inda ka tsaya, saboda wallahi mu talakawa mun galabaita sosai, har hankalin mu ma na neman gushewa saboda irin kufar da muke sha tare da dadin talauci game da tsadar rayuwa da kuma uwa uba har ka tsaro da ke neman yi mana dawo a yankin mu na arewa maso gabas. Allah dai ya kawo mana dauki. Wannan sako ya fito ne daga Sani Gulle, Kampala, Malamadori, jihar Jigawan, Najeriya. Da ƙarshe sai sakon Abdulsalam mai walda damban, wanda shi muke cewa salam VOA Hausa. A gaskiya mu ƴan Najeriya mun ji daɗin jawabin da shugaba Buhari ya yi akan ƙoƙarinsa na haɗa kan Najeriya. Da fatan Allah ya ƙara masa lafiya.
A gaida Ibrahim Jarmai, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Bayan kwashe shekaru yana kalubalantar yakin da Amurka ke gudanarwa a Afghanistan da kiransa asara, shugaba Donald Trump ya yi bayani a jiya Litinin akan dalilin da ya sa ya canja ra'ayinsa. Yanzu ya lamunta cewa ficewa daga Afghanistan din ba zai haifar wa Amurka da ɗa mai ido ba. A wani jawabin da ya gabatar a yammacin na jiya, Litinin daga wani barikin soji da ke kusa da Washington, Trump ya yi bayani ba tare da cikakken ƙarin haske ba akan yadda za a ce cewa halin da ake ciki lokaci-lokaci zai fayyace yadda al'amura za su gudana. Kuma ya ce Amurka ba za ta sake yin amfani da sojojinta wajen kafa demokuraɗiyya ko kuma sake gina wata ƙasa ba domin ƙimarta. Shugaban ya ce burin Amurka shi ne wargaza ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu barazana ga Amurka da kuma tabbatar da ganin ba su sami makamin nukiliya ba. A yau Talata kuma wasu mutane guda hudu da ake zargin suna da alaka da mummunan harin da aka kai da mota a Barcelona za su bayyana a kotun kwana ɗaya bayan 'yan sanda sun harba wani mutum har lahira da suka ce direban motar da aka kai harin ne. Jami'ai sun ce mutane 12 ne da ke cikin wata ƙungiyar ta'addanci suka kai harin, kuma 8 daga cikinsu ana jin ko dai sun mutu sakamakon harbinsu da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewar da ta ritsa da su a cikin wurin da suke hada da nakiyoyinsu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shira. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Thomas, ni Maryam Dauda ke cewa sai anjiman ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.